Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa, ko ka cokan a fada ta yanar gizo ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To kamar da Hafsat ta faɗa, mun shigo yau wannan safiya kuma, amma kar a manta akwai sakonni da za a saurara wanda kuka aika mana amsar da muka tambaye ku na tambayar Instagram da Twitter. Sannan kuma har ila yau za ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-55.
To madalla, a yau talata, wato zamu karanto yanda Usman ya fada, haka kuma za ku ji mu dauke da hirar da nayi tare da Dr. Lawal Habib, director shirye-shirye a Polytechnic dake jihar Kano kuma malami a fannin kudi.
Haka
wannan bukata ita ta tsowa a biya kudin makarantar, kana yin wato wannan cela cela ta je ka dawo ka je ka dawo, kuma da yawa sai aka fiya tantar da shi, kuma wani sai ga mun cewa waɗanda ya kamata su samu sun ba abu ne ga tsorarre ba ba su ke samu ba, sai siyasa ta shiga ciki, sai ga mun wasu ne su samu a koda sun dace koda ba su dace ba fiye da waɗansu. To duk waɗannan gaba ɗaya sai ga mun cewa abin ya ki zama ya ɗore.
To kadan kenan aka ji daga cikin maganar yadda ake magana cewa an soke kudin dawainiyar karatu na jami'in gwamnatin tarayya a Najeriya. To haka kuma za ku ji mu dauke da shirin mu na kwalamar Ramadan, ko kuma bangaren kwalamar Ramadan a cikin shirin yau da gobe.
Za mu sha kwadayi kenan. Yanzu bara mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abuta cewa menene ra'ayinku game da matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na soke kudin dawainiyar karatu a jami'an gwamnati, wato tuition fee.
To haka yake.
To Usman, sai ka fara mana.
To sakon farko ya fito ne daga Sani Sharehu Biye, Allah ya sa haka ne suna. Yace muna goyon bayan gwamnatin Buhari akan wannan mataki, Allah ya tabbatar.
To amin. Sai kuma sakon Mubarak Abdulkarim Babuji yace salam yau da gobe, ni dai ana wara'ayin wannan abu ne mai kyau idan ya tabbata, kuma hakan zai sa ƴan talakawa samun rangwame wajen biyan kuɗin makaranta.
Na Maira Umar Makere yace salamu yau da gobe, hakika wannan mataki na gwamnatin tarayya yayi daidai, da fatan su kuma ɗaliban za su tsaya su kula da karatunsu yadda ya kamata, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Attahiru Hashimu Taraba yace wannan mataki da gwamnati ta dauka yayi daidai.
Abubakar N Yaka Naji na Bordo Bauchi yace salamu yau da gobe, halan wato irin kila yake nufi kenan, ba siyasa bace kawai mu tuni mun leko ƴan siyasar mu ba su tashi yin alheri sai zabi ya matso.
Ya mai abin siyasa ne kenan.
Yake gani haka.
To Abdullahi Abu Dayyabo Rafin Dadi yace Allah ya sa ba siyasar yaudara bace, ganin zaben 2019 yana kunno kai, amma kuma hakan zai taimaka wajen tallafa ma ƴaƴan talakawa da suke da kwazo, amma ba kudin ci gaba da karatu.
Sai Yunusa Tanko Bani Mbaka yace eto yau da gobe tabbas wannan abu ne mai kyau, sai dai tsarin ƙasa ta Najeriya za a aiwatar da shi a gwamnatance, amma daga baya sai kaga cin hanci da rashawa ya kame komai, saboda haka shiri ne mai kyau ga iyalai da dalibai ko kuma iyayen dalibai.
Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajuga yace wannan mataki ne mai kyau kwarai da gaske, domin zai ƙara taimakawa ƴan uwa ƴaƴan talakawa marasa galihu wajen yin karatunsu cikin sauki, saboda yanayin rayuwar yau din fasai a hankali a ce ga dawainiyar gida ga dawainiyar makarantar yara in mutum ba shi da halin biya sai dai ayi asara ƴaƴan nashi su aje karatu koda kuwa suna da basira da fasaha
sai kuma Adam CM Umar Azare yace a gaskiyar magana in har wannan kuduri da za a inganta shi ta wajen da zai sa ƴaƴan talakawa na ƙasa su amfana to muna marabu da zuwan sa saboda haka mun shaji gwamnati a baya sun rattaba kuduri amma kuma a waye gari mu ji shiru mu talakawan ƙasa Allah ya sa ba masu Allah ya sa masu kaunar mu ne wannan
yawa to shikenan yace Allah ya ba masu kaunar mu sai kuma sakon Nuru Muhammad mai Apple Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan abu ne abun murna ne da san barka musamman ɗalibai da iyayen da ba su da wani abun dan hannu suna cikin rayuwar hannu baka hannu ƙwarya to ga dama ta samu da fatan Allah ya sa hakan ya dore kuma yayi tasiri fatan alkhairi ku tashi lafiya
to sai Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe hakika zai taimakawa dalibai muddin aka yi haka don taimakawa daliban
to shi kuma sakon Yunus Yunus Tanko ba ne wato mun karanta sakon shi to sai mu je sakon Usman Alhassan dan malam Tsanyawa yace muna goyen baya domin ƴaƴan talakawa su ma su samu gurbin karatu
to sai daga ƙarshe Zainab Musa mai addu'a tace tabbas wannan abun farin ciki ne kuma abu ne mai kyau da fatan hakan ya zama mai dorewa amin ku tashi lafiya
To sakonnin ku kenan da muka karanto muku na shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram a cigaba da aika mana da sakonni.
To kar a manta dai muna magana ne akan yadda gwamnatin tarayya a Najeriya ta dauke maganar biyan kudaden dawainiyar karatu wato tuition fees sannan kuma muna tattaunawa ne mun faru wannan makon muke ƙara sata amma kar a manta an jima kadan ko ce yanzu nan in goye ku tashi go zamu iya muna yi mu dauka wato lambar mu ta alamar tara 1 202 205 655 ga wani ma daga Bauchi Hafsa
to assalamu alaikum
Assalamu alaikum assalam. Hajiya barka da aiki.
Yawa barka ka dai daga Bauchi wake kan layi.
To sunana Bala Muhammad Damba.
To Malam Bala menene ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya inda kudirin zai tabbata ba za a yi ba kiran sa samu batu abu ne mai kyau. Dan haka muna fata yin ci Allah ta kwalliya ta ga kudin sa budo. Ko kuma mu tayi lafiya.
To mun gode Damba.
Inda wannan zan dan bako wata shawara da Allah. To dala shawara ne ba umarni ba amma in zai yi saboda kwada girin tunaninsa dala dan rage daukan sakonnin Facebook a dan takaita shi sannan ku kara ba mu dama a masu daukar waya
to shi ke
daukan waya to za mu je mu duba a kasa mu tattauna mun gode da
mu gode da wannan shawara haka ake so Usman
to assalamu alaikum waya ka tsina
assalamu alaikum kana da rike shugaba Iliya ne kanti da shayi a bakin kasuwa a garin Daura a tarayyar Najeriya duban gasa zuwa gare ku Maryam Dauda.
Yeah. Hafsa ce yace Maryam Dauda. Hafsa mai ne ce.
Hafsa.
To muna jin ka.
Lafiya lau alhamdulillah mun gode.
To wallahi ina jin mujin ku amma sai dai da yake iya aka fi da yau kasuwar garin mu ce nan kamar ya ta kamar yayi yawa kadan haka.
To ba komai da ka kira ma mun gode.
Ku fatan alkhairi muna tare da ku Allah kai mu gaba za mu sani kuma so ba albarkatin bakin Allah saka da alkhairi.
To mun gode.
Za mu taru a lafiya.
Mun gode sosai.
Shugaba Iliya ne kan shi.
To mun gode shugaba Iliya to ga wani kuma assalamu alaikum.
Assalamu alaikum daga ina kake kira?
Alaikum assalam Abubakar dan Hajjia ne daga jihar Adamawa a Gurore.
To Malam Abubakar menene ra'ayinka game da maudu'in mu na yau?
Gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata gaskiya abin farin ciki ne ga mu talakawan Najeriya. Musamman a yankin karkara za ka ganin matashi yayi karatu har gaba da sakandare amma zuwa jami'an nan gaskiya kudaden nan su zama kalubale gaskiya mai farin ciki da wannan al'amari inda ya tabbata
mun gode
to ga wani nan daga wani ne a Najeriya waye
Niger ko
Niger a Najeriya eh assalamu alaikum kace wani
Usman ne daga Najeriya Yobe State
to Usman dan mutanen Yobe barka da shigowa muna jin ka
Allah ni abin da zan faɗa wannan agajin da yake zai yi wa kusa mala amfani da gare mu
me yasa
saboda mu gaskiya mu yankin makarantar ma babu ba kuma ruwan ba abin da wannan amfani a yankin mu.
Eh makaranta kanana ko na gaba da sakandare kake nufi?
Koma wace sai muna jahar Yobe ne, cikin jahar Yobe kuma an bar mu ba hanya ba ruwa ba tsaro ba abin da yake mana a yankin mu. Gaskiya wannan abu amfani mu ba kware zai duba mana bangaren tsaro kawai.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To sai kuma daga Borno wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi.
Lafiya
lafiya. Galadima ne daga jihar Borno.
To Galadima, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu?
Wallahi ra'ayina wannan din abin da ya faru nan wallahi mun gode ma alhamdulillah, amma muna roƙo ya shiga hannun talakoki. Wanda da ba su wannan amana, su rike amana. Dalilin wannan primary namu nan din an kawo na ba su abinci aka ce daga class 1 2 3 sora ma ba a ba su
na abinci ma kenan
ana dokawa ana kaiwa wadansu gurare ba amana amma da ni ne za a bani dukan wannan dan sai an ba su alqur'ani tukuna ko wanda zai wannan alqur'ani kafin nan ya rante a bashi duk mace amana ne gaje da mutane Allah ubangiji ya kafa gaba
amin amin
mun gode ga Ladima
Usman
eh wato yana bada misali da yanda magana ciyar da yara ma a dalibai kananan dalibai kenan yanda ba ake san zuciya a yanda yace to bare kuma irin wannan matakan jami'a
kaka Ibrahim dauki kira na karshe daga ina kake kira hello assalamu alaikum
kaje ka ce kenan ko
eh ina ga babu baya kan layi to mun gode da kiraye-kirayen da kuka yi
aya mana kaman ga wani ko mun samu to ba mu samu wani ba to
a takaice dai kaji ra'ayin jama'a wasu na ganin cewa wannan abu ba na dorewa bane kuma gaskiya akwai dan munamuna a ciki
kuma na karshe ya magana da amana a rike a ba masu amana har sai sun rantsi cewa za su yi aiki tukuru wato za su yi kiyaye to ai da ma abu ganin jami'an da muke yi ai magana ce ta cewa da ba a biya aka zo ana biya aka zo aka ya mutsa komai ya cakuɗe to shi sai muke kokarin fidda zare da abawa
haka shi yasa a wannan a hirar da zamu ji nan gaba da Dr. Lawal Habib na yi mishi tambaya wato kuma maganganun da yayi ya dan tofa albarkacin bakinsa inda yake ganin cewa akwai dan siyasa fa a ciki wani abubuwan da ake daukowa siyasa ce amma zamu ji daga gare shi
to bari mu je ta bakin Dr. Habibu da hirar taki
assalamu alaikum ko zaka gabatar mana da kanka
wa alaikum assalam sunana Lawal Habib Yahaya malami ne a Kano State Polytechnic sashin harkokin kuɗi da banki wato bankin alfanan a Kano Nigeria
a satin da ya gabata mun kirawo ka domin kai mana dan bayani akan batun nan da aka dan daukewa dalibai dawainiyar makaranta wato tuition fees a takaice to ka faro mana bayani sai kuma layi bai bar mu mun karasa ba ko zaka ci gaba mana da bayani akan menene ra'ayinka game da hakan
wato shi dauke wa dalibai dawainiyar biyan kudin makaranta wato tuition fee abu ne da ya samu asali tun daga lokacin da Najeriya take jaririyar kasa mai yanci mafi yawan kasashe da suka samu yanci su sun kokarin haɓaka harkar iliminsu ta tattauta biyan kuɗaɗe daga ɗalibai wannan ya taimaka wa ƙasa kamar irin su Najeriya da samun mutane cikin sauƙi su yi karatu su zo su dace su samu madafan iko waɗanda aka bari da jiri a yanayin da ake ciki yanzu da yawa ko da yake ƙasa ta haɓaka mutane sun yawa akwai ɓangarori da yawa musamman a Najeriya da karatu yake nema ya tabbaro kuma musamman waɗanda suke masu alamar suna da hoɓɓasa ne wajen yin ilimi amma kuma saboda rashin gata da kuma yadda ilimin yake da tsada sun kasa su yi karatu saboda haka sai ake samun mutane da yawa ba sa yi tsadar ilimi abu ne kusan gama gari a duniya ba ko ina ne ƙasa take iya biya wa dukkan ɗalibai wato ɗawainiya ba musamman in ya wuce primary secondary ya kai har da jami'a saboda abu ne mai tsada mafi yawa yakan zama kusan abu ne da ɗan siyasa suke tunkaho da shi kuma alƙawari ne da mafi yawa ba ka iya baka shi na cewa a ba da ilimin nan kyauta ba a na a ɗauke wa ɗaliban ɗawainiya waɗansu a Najeriya a kwanaka shekarun nan ba da ɗewa sun ƙoƙarin ɗabbaka waɗannan da ɗan samun nasara sun ƙoƙarin ɗiban waɗansu haziƙan ɗalibai su biya musu sauta domin su je su yi karatu. Amma abin baya dorewa ya zama cewa ya zama manhaja ce tabbatacciya da kusan koyaushe ake yi, ana yi karatu lokaci zuwa lokaci. A gaskiya idan da hakan zai samu ya zama cewa kullum ƙasa tana da wani taki da wani yanayi da wani shiri na jiya da ɗalibi, idan ɗalibi yana da basira da fikira, to rashin kuɗin karatu da zai hana shi yin karatu, to da wannan shi ne zai taimaka musu ƙasashen wajen ci gaba, musamman idan ka shigo ƙasashen Afirka. A ƙasashen Afirka ma da yake ya zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, amma ɓangarori daban-daban, wani ɓangaren ya fi wani ɓangaren haɓaka ta ilimi da mai da hankali. In ka ɗauki Najeriya ta arewa, muna da matsala da kamfar yawan wato masu ilimi da za su iya yauna haɗa su da na sauran ɓangarorin. Saboda haka idan masu madafun iko a cikin wannan ɓangare za su iya jura wannan ɗawainiya ta sa ɗalibai a biya su kuɗin karatu, tabbas na haƙiƙa ba ya zama an siyasantar da abin ba zai. To amma abin da isa yake da tazaro shi ne saboda rashin ɗorewarsa. Mafi yawa tattalin arzikin ƙasa yakan raunana, su jihohin kuma da alƙawarurikansu da abubuwa da yawa da ba su yi ba, sai ya zama wannan buƙatun sun danne jiran buƙatun makarantar ɗalibai.
Wasu irin buƙatu kake nufi?
Yawa, mafi yawa waɗannan za ki ga waɗanda wannan za ki ga ƙasashe ne ko jihohi ne da ruwa kansu bai wadata ba, harkar lafiya ba ta wadata ba, harkar yanayin hanyoyi da sauran buƙatu ne da kullum ba a iya tabbata an tabbatar da su ba. Saboda haka wannan buƙatun wanda sun fi wato gabashi a siyasa sai su sa zaman da ta danna wannan buƙata ta biya wa ɗalibai, wanda kamar yadda na gaya miki biyan irin waɗannan kuɗaɗen ba abu ne mai sauƙi ba. Saboda haka sai da mana cewa wannan buƙatar ita ta cewa a biya kuɗin makarantar tana yin wato walankila keluwa ta je ta dawo ta je ta dawo, kuma da yawa sai aka siyasantar da shi. Kuma wani ilimin sai ya zama cewa waɗanda ya kamata su samu inda ba abu ne na tsorarre ba ba kuma su samu ba, sai siyasa ta shiga ciki, sai ya zama waɗansu ne su samu ko da sun dace ko da ba su dace ba fiye da waɗansu. Hoton waɗannan gaba ɗaya sai ya zama cewa abin ya ƙi zama ya ɗore, saboda yadda yanayin jihohin waɗanda ya kamata a ce sun ɗabbaka sun mai da shi suke samun tasgaro ko kaɗa.
To, banda jihohin wato jami'o'in gwamnati da aka cire wa wannan ɗawainiya, aka cire wa ɗalibai wannan ɗawainiya, wasu sai suke tunanin kaman hadda jihohi, amma sai gwamnatin tarayya take cewa ita hukuncin da ta ɗauka na jami'an gwamnati ne, kuma ba zai yiwu ta ɗauki irin wannan hukuncin wa jihohi ba. Amma sai ake tunanin wasu da dama sai ka ji ana ta cewa to ai idan gwamnati a matsayinta na gwamnati ta ɗauki hukunci ta yanke dokar cewa a yi kaza, ya kamata jihohi ma su bi. Hakan na iya faruwa ga jihohi su ma su yanke wa watan ɗalibai wannan ɗawainiya a jami'in jihohi?
Zai iya yiwuwa, to amma ce abin da nake gaya miki kenan, cewa jihohin za su ga buƙatar su ta kuɗi a tafi su yi wannan abu. Kuma abin sun zama da cewa kin ga ba manhaja ce ta bai ɗaya, wato ba kwamiti ne gaba ɗaya na ƙasa ba, a'a ita gwamnatin ta cewa wato ita ce ta ɗauki dabarar yin wannan, a kuma ita ma a waɗansu jami'o'i da suke su kuma nata mallakin kanta. Amma yanayin tsarin karatun Najeriya akwai jami'o'i da yawa da ba na gwamnatin ta cewa ba na federal ba, akwai na state da yawa, sannan kuma akwai waɗansu makarantun da suke na gaba da sakandare wanda ba su kai jami'a ba. Saboda haka idan ba an zamana an samu damar da za a iya haɗe su gaba ɗaya a yi ba, shi wannan abin zai zamana cewa waɗansu ne kaɗan daga cikin ɗaliban daga mafi yawa ba a dole wannan garaɓata ko kuma taimako agaza mutum su samu ilimin yadda ya kamata ba.
Wasu mutane da suke in aiko mana da sakonni wato masu sauraron mu a sakonnin da muka karanta a satin da ya gabata wasu suke cewa to ai wani ba sai ya kai munzalin jami'a zai karatu ba shin me yasa ba za a mai da makarantun primary da na secondary kyauta ba watan a dauke wannan dawainiya ta yadda ake biyan kudade a primary da secondary me yasa ba za a yi haka ba kuma ya dawwama
yawa to shine abin da mafi yawan kasashe suka asfata kamar yadda na faɗa daga farko ba kuma su kasashe take da ƙarfin gabara daukan nauyin karatu tun daga primary secondary jami'a ba kusan ma a ce babu kasar da za ta ce ta kai kowane ɗalibi wannan dawainiya shi harkar ilimi sai iyaye sun sa hannu komai kankanta sa saboda haka babban taimakon da kasa take iya yi shine musamman ɗauke nauyin karatun primary da na secondary wato mafi yawa mu a nan ƙasashen Afirka da Najeriya mun ƙarfafa wato karatun jami'a ce da kowane ilimi idan ake idan ba karatu na sana'a da sauran karatuttuka ba da wani tasiri idan ba tafiya karatun jami'a ba saboda haka kowa sai yake ganin dole ko sai an samu karatun jami'a sannan aka samu ilimi amma idan so ake a samu ilimi mai amfanarwa a samu kyakkyawan wato tushe na ilimi na primary da na secondary da kuma wani ilimi na sana'a na sana'o'i kamar su politikan sauransu da kuma sauran ilimummuka da lafiya sauransu duk za su iya haɓaka wanda daga baya wannan su ne suke haɓaka ilimin jami'a idan har gwamnati za ta gyara ilimi na primary da secondary ya gyaru a kan kankansa ta ɗauke wannan ɗawainiyarsu tsakanin gwamnatin tsakiya da gwamnatin jihohi cuce ɗawainiyar ilimin primary da na secondary to mutane a kan kansu za a samu sauƙin yadda waɗansu za su tafi jami'a kamar yadda mutane suke faɗa ba kowa ne Allah ya kaddara masa cewa dole sai yan karatun jami'a ba sai ya waɗansu karatuttukan ko na sana'a ko na wani abu kuma ya ci gaba a rayuwarsa to amma tushen ilimin na sai ya zama da cewa wanda zai iya tsayawa da kansa ne tun daga primary har secondary zaman an samu ilimin da bashi kuma dangwamenne ba wanda aka fiya tsantar da shi ba ba wanda waɗansu ne za su samu waɗansu ne samu ba ba wanda zai zama da cewa a wani wajen ana yin su yadda ya kamata da kwari mutane su samu ilimi inda ya ci wani wajen babu a inganta shi bai tsaya a primary da secondary ya fi a ala fiye da a ce kawai za a yi wato a taimakawa mutanen da za su tafi jami'a ko wata ƙauye.
To Dr. Lawan fayyace min ko kuma in ce fayyace mana kasafin kuɗin da ake warewa na karatu ko kuma na jami'a ko kuma na ilimi gaba ɗaya a Najeriya shin ya isa?
To ai da ma asalin mafi yawa kasafin Afirka kafin su cimma kasashe masu ci gaba sai sun sa katafaren kaso daga cikin tattalin arzikinsu wanda akwai kasashe na turai da suke zuba kashi sama da 30-40 waɗansu ma da suke neman ci gaba a ace sukan zo ta haka amma a Afirka a Najeriya an ka duba da wahala ka ga an kai kashi 20 na kuɗin tattalin ƙasa akan haɓaka ilimi wanda shi kamar yadda nake faɗa harkar ilimi harka ce mai ɗiban kuɗi da yawa kuma mafi yawa ƙasashen nan da suke tasowa waɗansu da yawa ban ce kamar Najeriya ma tana da arziki kuma gwamnatin yakan hau ya sauka saboda laruwar tattalin arzikinta akan mai saboda ka yi duka ko mai ta buɗe a duniya ya kan hau idan kuma ta sauka yakan guzo to amma akwai ƙasashen da hawan nasu ma yana da wuya irin tattalin arzikin saboda haka sai ya zama cewa waɗansu su ba su da kuɗin da za su zuba wa ilimi yadda ya kamata sai sun rage waɗansu buƙatun a wani waje to kuma waɗansu buƙatun da mafi yawansu ba na tabbaci ba ne musamman a Afirka an samu da cin rashawa da cin hanci da almubazzarantar da dukiya waɗannan kaso duk sukan tafi a nan a maimakon a yawan su a harkar ilimi a Najeriya sai ka bi cewa kaso 17 shi ilimi ya ɗauka ko kaso 10 ko da kaɗan ya fi haka saboda haka a hakan ma idan aka samu sai zama cewa bukatun ilimin ba wanda suke daddaka ilimin akan kansu shine su sha gaba ba a wajen kashi dukiyar. Misali, sai su ga cewa kuɗin da za a zuba domin a tabbata ilimin a biya malamai a kawo kayan aiki kusan kalilan ne daga ciki kaso mafi yawa wanda suke kira capital project sun kewa kuma mafi yawa sai a kare a gine-gine. A babban misali shine yanzu idan mutum zai je duba headquarter ilimi ta primary da ke Abuja a Najeriya in yadda girman ta sai ɗauka ba wani baiti, amma in kuma kuma kaga makarantun da ake suke cikin ƙasa sai su kuma karaina sai ya zama cewa an kashe kuɗi a kan abin da ake kira administrative expenses, kuɗin wato gudanar da waɗannan wurare ba kuɗin siyar da su gaba yadda mutane za su sami ilimin da ya kamata ba. Saboda haka ga kaso ƙarami an zuba, sannan kuma kaso ya tafi a misali motocin manyan mutane masu duba harkar ilimi sauran kayayyaki a maimakon ita fa a cikin COI da littattafai da gyara makarantu da kuma malamai ƙarfin gwiwa da duk ilimantar da su da tabbatar da cewa ilimin ya samu a karɓuwa kuma ya zama da cewa mai kwari. Saboda haka wannan sai in zama da cewa kasar da ake ba wa ilimi a gaci da ƙanƙan takannan baya tafiya yadda ya kamata a iya inda ake son su zamana ya tabbata. Wannan sai da mana cewa ita samun ɗin da sandarsu ana samun tambarin tun daga gwamnati tsakiya ta yadda ake lura da kuɗin gudanar da harkar ilimin.
Kin yi kokari ko in ce kun yi kokari da kaurin tattaunawa dan yayi maganganu sosai. Sannan maganar da yake yi kin ga misali duk abin da da bashi aka kawo shi sannan aka sake tafiya da shi aka sake dawo da shi
dole a samu
rudu. Yawwa dole a samu rudu. Sannan kamar yadda wancan yi magana cikin masu kiranye-kiranyen sakonnin mu dinnan. Ayi abin ya dore tsakanin da Allah shine maganar da
kuma ya kai inda ya kamata ya kai haka. Amma kuma yanda aka ce an dauke wato tuition fees din ina ga ba a ware ko suwaye aka dauke wa ba an dai ce kawai dalibai
dalibai kuma makarantun gwamnati tarayya
amma shi tambayar anan shine mai jihohin wato jami'o'in jihohi zasu kuma yanzu
shi sa ai kika ga muka yi tafafutakar makan masu sauraro sai ba su ji su ba mun ta kokarin mu sami ɗan
jami'an
University Commission na Najeriya
NUC ba
wanda suke kula da jami'o'i ko kuma tsarin ya abubuwan suke tafiya na jami'o'in Najeriya. Abin ya faskara ba mu sani ba ko mun dai yi sakonni mun ji shiru ba
mu sani ba
ko kila ba su kasa bai kasa ko bai gari ne ba mu sani ba kin san azumi sai a hankali amma in suka ansa sai ke tattaunawa
da su. Za mu tattauna da su in Allah ya dan aka same su. Sai kuma za ka ji batun nan na inda da yawa kuma shi ma dakta ya faɗa na cewa sai ka ga wato hukumar ilimi da ke Abuja wani katafaren gini ne yanda aka zuba maƙudan kuɗi aka gina aka ƙayatar da shi. To makarantunmu
ya ba za a yi musu haka
ya ba za a yi musu haka ba.
Za ki ga yar elementary haka primary ce amma sai ki ganta kaman jami'a ko jami'o'in mu ba su kai su kyau ba.
Ina
so saboda haka an inganta yanayin da yaran ma za su yi karatu wanda kuma ya kamata mu tabo maganar ciyarwar nan da kowace jihohi na ga sai kwasa suke
kwarai da gaske.
Wannan a ce sun ciyar Kaduna sun yi an ce Katsina ma kaman za su fara ko sun fara ne haka jihohi dai za mu bincika mu
kaji wanda ya kira daga Borno ai ce ai ga zancen ciyarwar amma ai baya kaiwa misalin da ya bayar haka misalin da ya bayar haka. To Allah ya sa mu rike amana kuma yaran mu su samu ilimi
inganci
mai amfani insha Allah. To yanzu duka a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad nake cewa mu huta lafiya da ban manta da injiniyan mu ba watan Rob McLean da wanda ya sada mu da ku Daniel Brown mu huta lafiya. Shirin sa